الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يوم من رانا الاربعاء وتر المحرم يانا لفانا بيو الف ريهو دا 48 هجريه sabuwar shekara kenan da ta kama jiya ko ta musulunci. Yau kuma a lissafin miladiya muna da kwana 17 ga watan 6 watan Jun kenan shekara ta 2026 miladiya. Wannan shi ne majalisun mu na 130 a cikin majalis da muke gabatarwa na littafin Muktasar Sirati Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sirati ashabi al-ashara. A wannan masallaci ne albarka masallacin Sheikh Jibril ibn Umar, wanda aka fi sani da masallacin Tirayen da ke fage a cikin tsakiyar birnin Kano a Najeriya. Idan ba manta ba, a karatunmu da muka yi na ƙarshe a watan Rajab, a majalisi na 129 kafin shi, tun daga majalisi na 125 zuwa 129 duka akan sahabi ne abu sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Abdurrahman ibn Auf Abu Muhammad, Allah ya ƙara yadda a gare shi, al-Qurashi az-Zuhri. To yau kuma za mu shiga darasin farko akan sahabi na 10 a cikin al-ashara, shine Abu Ubaidata Amir ibn Abdullah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidata ibn al-Jarrah, idan kuka duba littafin da ke hannunku shafi na 45, gashi nan a bawa mutane, an tara littafin anan mutane duk suna baya. Surut, dauki ka bayar ko kai ko Faris baya shafi na 45. Shafi na 45. Hatim, ku karɓi littafi. Shafi na 45. Nan ma sai a babbayar duka. Littafin Abdulghani ibn Abdulwahid al-Maqdisi, Allah ya ji ƙanta da rahama, wanda ya rasu shekara ta 6 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama, Muktasar Siratu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa Siratu Ashabi al-Ashara, wanda ya kawo mana sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da matayensa da ƴaƴansa, kuma ya kawo mana sira tarihin sahabbai guda 10: Abubakar, Umar, Uthman, Ali, Ali sai Talha, Az-Zubair sai kuma Sa'idu da Sa'ad sai Abdurrahman ibn Auf sai Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Wannan su ne sahabbai 10 da aka yi musu al-bishr da al-janna. To a wannan shafi na 45 za mu shiga tarjamar Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, wanda shi ne na ƙarshe a cikin waɗannan 10. Allah ya ƙara yadda a gare su. Shi ne Abu Ubaidah Amir ibn Abdullah ibn al-Jarrah radiyallahu anhu. Ya shahara da al-kunyarsa Abu Ubaidah, kuma an shahara da dingina shi zuwa ga kakarsa a madadin babarsa. Babarsa shi ne Abdullah ibn al-Jarrah, to amma kai tsaye sai a shafa sunan baban sai a ce Amir ibn al-Jarrah. Babansa shi ne Abdullahi ibn al-Jarrah ibn Hilal ibn Wahayb ibn Dabbat ibn al-Harith ibn Fihr ibn Malik ibn al-Nadar al-Qurashi al-Fihri. Mahaifiyarsa ita ce Ummu Ghunmin bintu Jabir ibn Abdul Uzza ibn Amir ibn Umaira ibn Wadi'a ibn al-Harith ibn Fihr. Wasu kuma sun ce Umaymatu bintu Ghunmin ibn Jabir ibn Abdul Uzza kamar da Ibn Hazm ya kawo. يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهر بن مالك. ما زال صلى الله عليه وسلم جيكا غالب ابن فهر. شيكما ابو عبيده جيكا الحارث ابن فهر. ده الحارث ده غالب ذكا ابن فهر. ما زال صلى الله عليه وسلم يقتل غالب شيكما يقتل فهر. ياتي اسلم قديما قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الارقم. هكذا على شافهم كو. Ya musulunta tun da daɗewa, tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga Darul Arqam, وشهد بدرا والمشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما شيء akai yakin badar da kuma sauran yakoki tare da manzo Allah sallama wa naza'a yawm uhud lil halqatayn allatayni dakhalat fi wajhi rasulillah sallallahu alayhi wasallam min al-mizfar sannan wannan karafunan guda biyu na hular kwano da manzo Allah sallama ya saka ranar uhud da aka rufarwa manzo Allah sallama ana neman rayuwarsa lokacin da akai matsakura har akai aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da take wannan karafunan da ke rike wannan hular sun nutse a jikin naman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine ya fitar da wannan karafunan guda biyu daga jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wan tubi'at saniyatahu a sanadiya haka wannan hakoran nasa na gaba sai suka fadi fa hasanata tahu wannan wawulan da ya samu a gaban bakin sa sai kara bakin sa sai ya zama wata shirya ce da ba a taba ganin irin ta ba maru ya hatmun qatu a'tala min hatmi abi ubaida kamar yadda imam al-hakim ya rawaito a cikin al-mustadrak da ibn kathir ya abata a cikin as-sira ba a taba ganin wato gidi al-kanin haqura ga wasu da al-hatmi bi fathi al-ha wa iskani al sanna al-fawqiyya ba a taba ganin gidi ba a haƙoran gaba irin wanda yake da kyau irin na Abu Ubaida tun daga wannan arafin da yake ne wannan gala ta sallaba ta saboda uzurar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da wannan arafinan wannan shiryar ta da wannan gidin ya sa wato shiryar sai da ta ganin mai kyau irin sa a cikin mutane وكان الولد يزيد وعمر يتبع فرقاجي يزيد ابن عامر ابن الجراح ابن عبد الله بن الجراح وعمر بن عامر بن عبد الله بن جعفر لعل ذكركم سبا وند اوري ذاك وقد قرب ولد ابي عبيده فلن يعقب يا انس غبا ايه سن قاري من يزبا وني وند يرجي وند ذاك ايه تشا جيتن ابو عبيده ني دكا ابن ده هيفا sun kare gaba ɗaya karkaf ba shi da kowa da ya rage wa qabaru wa mata bi ta'uni amwas ya rasu'a wata annoba da akai a Palestine kusa da Baitul Maqdis a wata karkara da ake kiranta amwas a wannan to wata annoba da akai a wannan amwa a wannan garin da ake kiransa amwas wannan karkaran da ake kiranta amwas بالعين العمواس انن يرسو سنه 18 ا لوكتين شيكره تا 18 بعد هجره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقبره بغور بيسان بقريه عمتا قبرنسا هنا نن ا وني وجي da ake kiransa Ghawr Baisan Baisan din wani waje ne a Filistin wanda akwai wata shahararriyar gona wanda Dujal zai yi tambaya game da ita yace a bashi labari game da wato game da Nakhl Baisan wannan akwai Ghawr Baisan a wani wata karkara da ake kiranta Amta wa huwa ibn 58 a lokacin ya rasu yana da shekara 58 wa salla alaihi mu'az ibn jabal a lokacin mu'az ibn jabal ne masa salla kamar yadda zamu ji shine shugaba a wajen shine komanda shi kuma shine yake salla liman shine shugaba shi yake salla shi yake jagoranci a lokacin da jikin yayi zafi ba zai iya fita ba sai yace da mu'az je kai da salla sai mu'az ya tafi kafin a idan da sallan mashi Abu Ubaidah ibn Jarrah ya yi shahada Allah ya kare da a gare shi wa qad qila Amr ibn al-As an ce kuma Amr ibn al-As ne ya yi masa sallah wa qad qutila Abu Ubaidah wa qad qatala Abu Ubaidah abahu yawma Badr kafira shi Amr ibn al-Jarrah shi Abdullah ibn al-Jarrah da musulunta ba an ce dama dai malamai sun ambaci ya mutu a yakin Badar kafiri an ce Abu Ubaida din shine ya kashe shi da kansa. Bana magana za mu ta hakikin ta insha Allah. Tabarani ya rawi al-Mu'jam amma da isnadi mu'dal kuma ta zo da isnadi mursal kawai da Ibn Hajar ya faɗa a cikin al-Isaba da sauran malamai. Ana cewa an saukar da faɗin Allah maɗaukakin sarki Bismillahir Rahmanir Rahim la tajidu آباءهم ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ونعاية تسكين سورة المجادلة أكتي تاسوكا akan kisan da shi Abu Ubaida yayi wa babansa. Shi Abu Ubaida yana musulmi, babansa kuma yana kafiri a ranar yakin Badr. To amma matsalar insha Allah zamu abin nan zamu takiki. To wannan ƙarshen abin da shi Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi ya kawo kenan, Allah ya ji kansa da rahama, a cikin wannan littafi nasa na Mukhtasar Sirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa Sirat Ashabi Al-Ashara, wanda muka faro shi tsawon shekaru, kuma yau Allah madaukakin sarki ya bamu ikon karkare karshen inda mai littafin ya rubuta, wanda yanzu kuma Allah ya yarda zamu shiga ƙarin bayani akan abinda mai littafin ya kawo, wanda kamar yadda muka saba dama idan muka karanta maganar mai littafi kuma sai mu zo mu shiga bayanai na abinda aka faɗa, malamai suka faɗa game da abinda ya shafi ilimi domin faɗaɗawa da zurfafa. Wannan shi ya kai mu har muka kai zama 130 a yau, wa illa ya ga littafin ai inda kawai karanta shi za a yi ba za a shekara ba za a gama da shi. Amma duk wanda ya tuna shekarun da muka fara 30 littafin nan zai ga shekaru ne masu tarin yawa daga fara 30 littafin nan zuwa yanzu kusan shekara wajen kuɗi kenan. Ana ta yi ya satifikan da muka samu muka yi karatu banda wasu uzurarka da suka kawo yanzu kamar karatun da muka yi a baya zuwa yanzu wata shida ke. To irin banda irin wannan ka duba ka ga sati 130 ai ko buga su kai za su ga shekara nawa kenan. Sati nawa ne yake ba da shekara? Sati hudu ya ba da wata ko sati 48 yake ba da shekara? Ka ƙara wata 48 ɗin ka ga ya zama 96 shekara. A cikin dai shekara uku dai alhamdulillah littafin yana shirin gamuwa, amma dai ba mu gama ba sai mun kammala tarjuma Abu Ubaida bin Jarrah wacce a yanzu muke kai. Kamar yadda muka sani alkunyarsa shi ne Abu Ubaida, la'alla wannan alkunyar ya same ta ne tun yana yaro, kuma ba shi da ɗa Ubaida. Yawa kuma ya halatta mutum ya yi alkunya da wanda bai haifa ba, ko da bai aure ba ma, kamar yadda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira dan uwan Anas ibn Malik da alkunya, kuma lokacin yaro ne dan karami bai ma girma ba, sunansa Abu Umay. Mazala ce ya Abu Umay ma fa'ala nughay, wannan kaga ya halatta kenan yaro in an so a zaba sa alkunya tun yana yaro ko ya zaba da kansa. Kada mutum yayi aure ma ko da bai haihu ba zai iya sa alkunya. Umma Aisha Allah ya kare da a gare ta alkunyar ta shine Umma Abdullah, kuma har ta rasu da ta taba haihuwa ba. Amir shine sunansa Ibn Abdullah Ibn Al-Jarrah. Ana iya kiran mutum da sunan kakansa idan dalili ya kama, kamar shi Ibn Al-Jarrah din kakan nasa ya fi babansa shahara, da aka lam yunsab ila abihi Abdullah, shi babansa ba a san shi ba, kuma ba inda aka taɓa ambaton babansa sai a lokacin da aka ce an kashe shi a yakin Badr. Ibn Hilal ibn Uhayb ibn Babbat ibn Al-Harith ibn Sihr ibn Malik ibn Nadr ibn Jinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Iyad ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام. mahaifiyarsa ita ce Umaymata bintu Ghanim, kamar yadda mai Ibn Hazm ya faɗa a cikin jamharatul ansab al-arab. Wasu malaman kuma sun kawo cewa Umaymata bintu Uthman ibn Jabir, wanda ba wani tasiri a saɓani a kan sunan mahaifiyarsa. Mahaifinta an ce ya rasu a Badar, kuma inda ake da saɓani shi ne wa ya kashe shi. Wannan matsalar ita ce za mu haƙaƙe ta. Wasu daga cikin muhaqqiquna suna ganin cewa tana ɗaya daga cikin abubuwan da ake faɗa a tarihi wanda ba su inganta ba, ko kuma alal aqal dan ya zama mun faɗi magana ta ilimi waɗanda isnadin su bai inganta. Amma idan ya zanto an raba gari da ɗa da mahai, ya zanto ɗaya yana ɓangaren kafirci, ɗaya yana ɓangaren musulunci, kuma jihadi na shari'a ya kama wanda ya cika sharaɗansa na jihadi, kuma aka yi arangama, malamai sun tattauna matsalar shin ɗaya zai iya kashe ɗaya. A nan malaman tafsiri da yawa suna ambaton wannan ayatar Mujadila ayata 22, la tajidu qauman, Allah ya ce ba za ka taɓa samun mutane na gaske musulmai. La tajidu qauman yu'minuna billahi mu'minai wa yawmil akhir, sun yi imani da Allah da ranar lahira, kuma wai ka gan su yiwuwa duna wani adda Allah, suna nuna soyayya da ƙauna ga wanda ya saba wa ya raba gari da ubangiji. A ba za ka samu. In dai kai mumini ne, to wanda duk ya fito na fito da Allah a wajen faɗansa. Wa rasulahu, mutum ya fito na fito da Allah zama kuma ka nuna masa soyayya, to ƙarya kake, kai ba muminin gaske ba ne. Walau kanu aba am, ko da ko ɗannan ɗin iyayensu ne. Haka uba in ya raba gari da Allah, kai ma ka raba gari da shi. In ya raba gari da maza Allah sama, kai ma ba kai ba shi. Au abna au maka ƴaƴa ma, ko ƴaƴanka ne, au ikwana mu, ko ƴan uwanki ne, au ashiratan kai, ko dangi ne a ce wani baffanka, ko ɗan baffanka, ko ɗan duk wata alaƙa da take iya haɗa mutane. Ka ga ba alaƙa da take wannan, ko balle a ce wani ɗan jam'iyyarku, ko wani ɗan unguwarku, ko ƙabilarku, ko garinku. Wanda duk za ka ga ba su da ƙauna ga wanda ya saba Allah, ula'ika ka taba fi qulubihim al-iman, wannan su ne wanda Allah ya rubuta imani a zukatansu, wa yadahum bi ruhin minhu, kuma Allah ya karfe su da wani ruhi daga gare shi na imani, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, kuma su ne Allah zai shigar da su aljannatai wanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashin waɗannan aljannatan. Radiyallahu anhum wa radu anhu, ula'ika hizbullah ala inna hizballahi hum al-muflihun, Allah ya yarda da su, su ma sun yarda da Allah, wannan su ne wato rundunar Allah da Allah ya yarda da su, bangaren da Allah yake mara wa baya, ka san ku bangaren da Allah yake mara wa baya su ne waɗanda suke masu cin nasara a ko'ina. Wannan an ce ta sauka a kan ƙissar Abu Ubaidata ibn al-Jarrah da mahaifinsa Abdullahi ibn al-Jarrah, kamar yadda Qurtubi ya kawo a cikin tafsiri, yake cewa qala ibn mas'ud nazala fi abi ubaidata qatala abahu abdullah ibn al-Jarrah yawm uhud wa qila yawm badr wa kana al-Jarrah yatasadda li abi ubaida, an ce shi din Abdullahi ibn al-Jarrah shi ne wato yayo kan Abu Ubaida a yanda kissar ta ce. Wa Abu Ubaida sai ya hidu annu min hada ya hidu haidatar, abu ubaida da ya hango babansa a filin daga ya ga baban nasa yayi kansa sai dan zame ya canja hanya dan ya san gamo ba za ta yi dadi falamma akthara lokacin da shi uban ya matsa kura ya zama duk inda ya ga dan yayi sai ya fudan qasada ilayhi abu ubaida tafaqatana shi ne ke abubuwan sabon jini ne sai kanta su ya kashe shi sai aka saukar da wannan aya lokacin da ya kashe babban salatu ji da kauman al'aya alwaƙiri ya ce to aka zalika ya ƙulu ahalu sha'a wannan shi ne ruwayar da mutanen sham suke faɗa wala kada sa'altu rajulan min bani al-harith ibn fihr fa qalu tuwfiya abuhu qabla al-islam yace amma da na so in bi diddigin magana na samu wani daga cikin 'yan cikin gida 'yan dangin al-harith ibn fihr 'yan uwa na jini na abu ubaida ko ba sai a gaskiya abdullahi ibn jarrah bai mara cikin kulunci kaga akalla shi akwai sabani a matsalar ce ko al-hakim a cikin al-mustadrak al-hakim an-naysaburi abu abdullah محمد ابن عبد الله بن بيع النيسابوري وندا يرتكات اي 4 يا رويتو اسكن المستدرك باب مناقب ابي عبيده باسناد سوى عبد الله بن شوزر يكي تيوا جعل ابو عبيده بن الجراح ينسب الالهه لابي عبيده يوم بدر وجعل ابو عبيده يحيد عنه وكما ينسب الآل لأبي عبيدة وجعل أبو عبيدة يحيد عنه أو تنسخ التلخيص ينعت الآلهة بمعنى يصف الآلهة وكما ينسب الآلة وسنتي تصفيفيني وجنك ألتر أثرني abin da ya fi daidai shi ne yin sibul alata wato yana seto shi da makami shi kuma abu ubaida ta ya shido an hu yana ɗan kakkaucewa baya so a yi arangama da shi da uba a ruwayar abdullahi ibn shawza a lokacin ne waja'a falamma aktara al-jarrah qasadahu abu ubaida fa qatalahu fa anzala Allah ta'ala fi hadhihi al-aya hina qatala abahu la tajidu qawman al-aya amma imam az-zahabi akin at-talkhis talkhis at-talkhis al-mustadrak don san imam al-hakim ya wallafa mustadrak da manfar cewa to tunda bukhari da muslim sun ce bar sattar hadisai da suka inganta daga mazalar sama wanda amintattu suka karbo daga malaman su amintattu waɗanda malaman nasu ma sun karbo daga amintattu zuwa kan sahabbai hadisin da babu sofani na wata tangarda ko matsala a ciki wanda ko marawaitan bayan kasance su amintattu masu addini suna da kwakwalwa to sai ya hada ya daga baki daya da Bukhari da Muslim din in ka tattare su gaba ɗayan su suka yi hadisi 10,000 ba in ka tace sai wanda aka mammaita maimaita to ina ragowar hadisan da suka cika wannan sharadan Bukhari da Muslim da sarawai to wato dole a zai ce amsu uzuri ayyan Bukhari ya ce dama a wato abubuwan da yace zai saka okay yake cewa ya haddace hadisai yake cewa ba abin da na saka a cikin wannan littafi na sai hadisai ingantattu kuma na baro ƴan su ma hadisai ingantattu da iya saka su ba saboda ba na son littafin yayi yawa yayi tsayi da yawa shi ma Imam Muslim yake cewa laysa kullu shay'in indi sahihun laysa kullu shay'in indi sahihin wada'tuhu ha huna ai ina da hadisai ingantattu kullu amma ba dukkan su na dauko na sa anan ba inna ma wada'tu ma ajma'u alayhi kawai ina tsintar abin da na san ba tsura a kai ne nake sa in ji mutum to sai hakin ya ce to ni ko bari in yi kokari ban dai shiga ransu ba amma duk hadisan da suke kawayen wa'ancan hadisan ne bari in tattaro su in haɗe su a waje ɗaya ma'ana kamar na tsintu abubuwan da Bukhari da Muslim suka bari cikin abubuwan da ya cika sharaɗansu to matsalar da hakin ya shiga shi ne Bukhari bai taɓa cewa ga sharaɗi na ba Muslim ma bai ce ga sharaɗi na ba bin diddigi akai ake zato wannan ne sharaɗinsu sai ya haɗa littafinsa al-sirr al-sahihain ya tara hadisai a ciki to sai ya tabka kusakurai kusakuran shine akwai hadisin da Bukhari da Muslim sun kashi ya sace kawo shi kaga ya saba sharadi na farko ko tunda shi yana so ya kawo awayen da Bukhari da Muslim suka bari to shi kuma ya kawo inda suka shigar da su ba da yawa ne da su kaga wannan ka iya cewa hali ne ko nabi kuma tunda ya ce waɗanda suke ingantattu ala shartu shaykhain to in ya kawo hadisi yana cewa wannan hadisin ya cika sharadansu duk su biyu ko ce wannan ya cika sharadin Bukhari ko ce wannan ya cika sharadin Muslim to sai ya ce maka ya cika sharadinsu duk su biyu sai kaga wannan Buhari bai ba shi da wannan sharadin a ciki akwai wani abu da ya ci karo da sharadin Bukhari ko ya ci karo da sharadin Muslim ko kuma ya kawo maka ya ce ala shartul Bukhari kuma kaga ba haka bane ko ya ce ala shartin Muslim kaga ba haka bane wata ran kuma da kansa yake cewa ala sharti ghairihi ma ba a sharadin Bukhari da Muslim din ba amma dai ya inganta kai ya ma saka hadisan da suke ba ma sahihai bane hadisai ne ihsan masu darajar hasan kai ya ma saka hadisan da dai kai hadda ma hadisin da yake maudu'i wanda yake na ƙarya ne ya saka a zatan sa ya cika sharadi to amma uzurin da malamai suka masa suka ce to wataƙila ya wallafa littafin ne ya tattaro hadisan a matakin farko zai ƙara bibiyar su ya tsintsince ya sake tacewa ya editin sai ya mutu kafin ya editin ihtaramatul maniyyah qabla an yuhaddith to sai aka ce to shikenan littafin yana buƙatar aiki ne to hakim ya rubuta shekara ta 405 Imam Zahabi da yazo a baya malaka biya sun ta an ta maganganu a kan littafin al-Sakhim Hakim tun asali kafin zuwan Zahabi ma Zahabi ya shekara ta 748 Allah ya tsara ma ya rasu malam karni ya tafas a ba ka kun ta su ibn Salah Allah ya tsara ma wanda ya shekara ta 643 yayi magana akan littafin Hakim kafin sama wasu malaman duka sun yi maganganu wanda suka zo bayan Hakim wato Ibn Salah yayi magana akan sa kamar yadda Imam al-Iraqi a cikin Alfiya ya kawo maganar Ibn Salah din wa khudh ziyaratan ala sahihi ibn nasihatuhu أو المصنف يخص قبل خزيمة وابن حبان الزكي منين وكلم استدرك على تساهل منين قبل خزيمة وابن حبان الزكي منين كتاب ومنين ونهوه منين كلم استدرك على تساهل بشوا هاكم يعي تساهل في ديوة أسل تساهل to a shayid imamu zaji da yazo ya dauki littafin ya bibi hadisa da hadisi in hakim ya fi ala shartu shaykhain sai zahabi ya sake sa wannan hadisin akan jarabawa sai ga haka ne in haka ne sai ce eh wa huwa kama qal haka ne kamar yadda ya faɗa in ba haka bane sai ya gyara ya ce masa ba haka bane in kuma ma kuskure ne zai ce walaysa kama qala ba haka bane to shi kansa za a bi a cikin siyar wa alamin nubala da yake tarjamar hakim yake kuma ya wallafa littafi da yawa sahihai na istidraki amma mutuwa ta yi masa cikas ihtaramatul maniyyah mutuwa ta zo ta ɗauke shi ta yi awon gabar shi kafin ya samu a gyara littafin ya ce ni kuma na yi ƙoƙari na yi wa littafin wani mulakhas lakin ya awuzul amal sai dai har yanzu ni ma aikin nawa da yayi yana bukata a sake masa aiki an gane to shi yasa idan dai hakim ya kawo hadisi yana da kyau ka tsaya ka ga me zahabi ya ce akan wannan hadisi yasa za ga a yaran ilimi malamai sai ce maka wa rawahu al-hakim fi al-mustadrak wa sahahu wa qarrahu alayhi al-zahabi ko wafaqahu al-zahabi zahabi ma ya yarda da abin da hakim kawan jaku da yawa akan maganar mustadrak Imam al-Hakim Allah ya tsanta da rahama da ya kawo wannan hadisi na ya kawo wannan hadisi na cewa Abu Ubaida ya kashe babansa Abdullahi ibn Amir ibn Jarrah. To da hakim yazo kawo wannan hadisin da ya gani bai ce komai ba, wasakata an. Ai zahabi kai sai. Ma'ana kamar dai yana da shakka. Wannan hadisin ya za a kashi a mustadrak kuma a ce a sharadin Bukhari da Muslim ko Bukhari ko Muslim. Ya ka sakata anhu zahabi. Amma Imam al-Bayhaqi ya rawaita hadisin ta hanyar al-Hakim, wanda Bayhaqi kuma al-Mazirin Hakim ne. Imam al-Bayhaqi ya rawaita shekara ta 458. Da aka bayan Hakim yake da shekara 58 a mutuwa, da shekara 53 a mutuwa. Kun ga a bayan Hakim ce, to ya rawaita shi ta hanyar Hakim da isnadin sa ta hanyar Hakim a cikin As-Sunan al-Kubra. Amma da ya tashi sai ce wannan hadisin munqati ne, akwai inqitai. Inqitai kuma shine a samu cikas a isnadi ko ta ina ne. Shine suqut rawi fil isnad, hadha munqati. Ibn Hajar Allah ya tsara rama a cikin al-Fath al-Bari da yake a cikin kitabul manaqib a sahih al-Bukhari babu manaqib a Ubayda ibn al-Jarrah, to a cikin tarjumar yake cewa wa qatala wa qutila abuhu kafiran yawm badar, an kashe baban Abu Ubayda kafin. Kaga kenan Ibn Hajar anan bai tabbatar da cewa Abu Ubayda ne ya kashe baban sa. Wa yuqalu innahu huwa alladhi qatalahu, sai ya kawo shakka ya ce an ce shi Abu Ubaidan da kansa ya kashe baban. Warah Tabarani wa ghayruhu min tariq Abdullah ibn Shawzab mursala, yace Imam Tabarani ya rawaito shi mursalan ta hanyar Abdullah ibn Shawzab, inji Ibn Hajar. Ke a cikin at-talkhis al-hadith na Ibn Hajar, takhrij al-ahadith al-sharh al-kabir na Imam Rafi'i, wanda malamin mushaddaq Sani Umar ibn Professor Sani Umar ibn Jalimo ya yi ta hakikinsa a cikin littafin Ashtami. Yake cewa rawal hakim wal bayhaqi munqati'an an Abdullah ibn Shawqab qala ja'ala Abu Ubayda ibn al-Jarrah yansibu al-alata, ne amma an yi tafsiri alihata ali Abi Ubayda yawm Badr wa ja'ala Abu Ubayda yahidu anhu falamma aktara al-Jarrah qasadahu Abu Ubayda faqatalahu. Yace hadha mu'dal, inji Ibn Hajar yake cewa wannan mu'dal shine hadisin da aka samu ruwat guda biyu a jere gaba ɗaya an shafe su. Yanzu misali ni Abubakar Abdulsalam, idan zan ba ku labari na Saddauna da ya rasu, Allah ya ji ɗansa, Saddauna ya rasu 1966, to ya kamata ya zama tsakana da Saddauna mutum ɗaya ne ko biyu. Da rasuwar Saddauna yanzu shekara 50, shekara 60 daidai. To zan iya na rayu da mutanen da suka ga Saddauna suka rayu da su, amma ba laifi ba ne bai zanto wanda na ji a wajensa shi ma ba ganin Saddauna ba, ya ji a wajen wanda ya ji daga Saddauna, haka ne ko? To idan ni kai tsaye na ce Saddauna ya ce, kuma ina nufin ruwaya kai tsaye, to wannan za a iya kiransa irsali, ba za a iya kiransa inqita'i. Idan ya zama mutum ɗaya ne ya gaya min na shafe shi, amma idan mutum biyu ne, na ji a wajen wani abokina shi kuma ya ji a wajen mahaifinsa, to wannan shi ya kira mu'dal. Abin da ake kiransa mu'dal saboda kamar wata cuta ce da ba a san ta yaya za a yi maganinta ba, shine cutar ƙunda kenan, kamar cutar HIV ko kansa. A rasa cutar ina ma za a shawo kan maganin, za a ce cuta ce wacce take in aka sa mata ƙarfe ko allura ƙarshe ma fashewa take ta lalace. To kuma sai an je an ɗebi mugunyar, an je an auna, an yi kaza, sai a rasa yadda za a yi. To shi yasa wannan hadisin ake cewa ta mu'dal faqlajin hadith, hadisin da ka rasa ta inda za ka fara. To shi wanda aka shafe ɗin ba a san kowaye ba, balle a san malaminsa, to ta yaya za a yi bincike a tabbatar da akwai aminci, akwai hadda, wanda su ne sharaɗai guda biyu, fundamental criteria, sharaɗai na tilas wanda dole sai da su za a fara gina, za a ɗau hanyar gina ingancin hadisi, to an shafa mutum biyu. To a irin wannan matsalar mai haɗari, dole fa a karkuru in za a karkuru waya dole a samu ruwaya wacce take bace da ku a ce yaro ya kashe babansa duk da cewa kisa ne wanda ya zo in ya tabbata ya zo ne a mahalli ne yabo amma dai da haka ya kamata a yi taka tsantsan abadi na adalci na addini an fahimta ko dan ma kar wa'ansu su samu hanyar da za su soki sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam amma in ya tabbata alaihi to abinda ibnu hajar yake ne yake cewa wannan mu'dal ne mu'dal ne wa kana alwaqidi yunkiruhu alwaqidi ma kaman bai yadda ba wa qala mata abu ubaidata mata walidu abi ubaidata qabla alislam kun ga ai mun kawo ya ce ya tambaye wata daga cikin ƴaƴan alharis ibnu zair duka sai shifa abdullahi ibn aljarrah ya mutu tun kafin musulunci wannan magana ibnu hajar a fatahul bari ya kawo shakka a cikin at-talhisul hadir ma ya kawo shakka kuma koma a cikin al-isaba fi tanyiz sahaba tarihin sahabbai to anan ibnu hajar Allah ya dan tsara rahama da yazo tarjuma abu ubaida sai ya kara cewa ku tsaya ku ji malamai dan Allah da iya magana sai ce wayu qan bi shiratat tamri ana rabe rabe kaga magana ce take ba wai an yanke bane kai tsaye ko wayu qan an ce qatala abahu yawm badr ya kashe baban sa ranar badr wa nazala fihi la tajidu qawman yu'minu billahi al-aya an ce ma akan ta wannan aya ta cikin mujadila ta sauka sai ce oho fi ma akan ta tabarani bi sanadin jayyidin an abdullahi ibn shawba qala ja'ala walidu abi wayta yatasadda li abi wayta yawm badr fa yahidu an fa lamma akthara qatadahu fa qatalahu fa nazala wannan idan ka dauki maganganun sa guda uku da ta fatahul bari da yake cewa an ce da ta tarkhis al-hadith da yake magana cewa mu'dal ne da kuma ta cikin al-isaba fi tanyiz as-sahaba da yake mursal ne a wani wajen ko yace mu'dal to da haka anan yana nuna dai akwai shakka ibnu hajar bai sallama akan wannan magana dai bisa dai ba amma bai kore ta dai bisa to mu dawo tarihi waye abdullahi ibn shawza wanda akan ta ruwaya take kewayawa kafin in fadi waye abdullahi ibn shawza zan so in yi tambihi guda daya amma kuma mai da martani ne ga wasu ɗaliban ilimi wanda Allah ya sa wanda suke da jarabawa ta gaba da kiyayya da malaman hadisi musamman Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya ji kansa da rahama da kuma malaman musulunci ar-rasikhuna fil ilmi malaman aqida manya irin su Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da irin su Ibn al-Qayyim da su Imam Az-Zahabi da sauransu bana maganar ƴan kogo wanda ni a yanzu tausayin su ma nake ji saboda duk wanda ya san halin da suke ciki da kuma hanyoyin da suke bi duka suna taɓewa a hanyoyin ya kamata aƙalla in ana gadin depression a ce su ma suna da depression da damuwar da in sun faɗi magana bai kamata a ɗauke ta kai tsaye auna ta irin ma'auni na maganganun masu hankali ba wanda tsoron da nake jiye musu har abinta ya fara fita daga haddin intidali ya koma neman ina aka ci mutuncin musulunci suke zabari suke suna nema suna murna suna farin ciki ce to ga wani ma ya ce da musulunci kaza an isa a baki amsa wanda inda za a ja layi suna bayan wanda ya zage musulunci ga wani fasto ma ga shi ne ya zage musulunci ina babanci ne duk ina waye waye tuwa babanci ne duk dama duk an kwaso su yanzu su ma wai har su ma wai ake gorantawa mutanen da gaba ɗaya kullum cikin kira su ce zuwa ga addinin Allah kuma sun takaita a wannan abin sun kawo su adalci ma fata Allah ya karɓi aikin su ya ƙara musu shari'a to su waɗanda wataƙila za ka iya cewa ba a ɓangaren ƴan kogo ce wasu ma da su aka yaƙi ƴan kogon duk sanda wata magana ta jibta a kan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ko Sheikh Nasiruddin Albani ko Ibn Qayyim sai sun ƙirƙiri maganganu na sharri da cin zarafi da cin mutunci kuma suna kafar wasu maganganu da suka ji a wajen ƴan kogon musamman a wajen jagoransu wanda suke amfani da wayannan maganganun don muna na sum'ar musulunci ko maganganun irin maganganun da arna suke wa musulunci ne su kuma a cikin gida sai su yi amfani da shi wajen zagin ahlus sunna a irin wayannan mas'alolin a ce misali yanzu kun ga muna kokarin mu fitar da tahqiqi na ilimi da malamai suka yi bayani akan shin Abu Ubaida da gaske shi ya kashe babansa ko ba haka ba sai to kun gani ko suna kokarin ba wani kariya amma ne sai su dauko wata mas'ala da ba ta da alaka da wannan mas'ala sai su tagin da ita nan ma iyayen annabi cewa akai kaza nan ku ku iya ku kara kaza ba ku ku iya shi yasa duk sanda zaka ji irin mas'alolin nan ma ta da irin sigar jiki ta inda tare da tsohotar a wajen su kake ji tana ƙara jin ana maimaita su tana sake maimaita su kafin ka ji su a wurin ahlus sunna ta inda tare da tsohotar na ahlus sunna in suka zo kan irin wa'ancan masail din na mas'alatu abawayhi min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallahi ba ta ta'addanci akai karantawa suke yi su fassara cikin gaggawa su huce in ba wata isara akai ba aka isara ma yawanci zaka taujihin da suke irin taujihi ne na malamai a cikin lissafi ba a tsayawa watakila ƴan kaɗan ne suke da wani ra'ayi wanda su kansu a cikin ahlus sunnan ba kyale su akai ba ana tattauna da su akan ra'ayi ka misali sai ce to yanzu me yasa za ku tashi ku ce sai kun kara mutumin da in ma ya kashe shi menene sai mu ce a ai mu asali muna bincika matsala ne daga asalin maɓuɓɓugarta cewa Abu Ubaida ya kashe mahaifinsa ruwaya ce mu kuma Allah ya bautar da mu ne a wannan addinin da tasabbut in abu ya zo a cikin alƙur'ani mutawatir ne qat'iyyul thubut ya rage idan ya zanto nafsi ne karara to qat'iyyul ma'na na haka kawai aiki da shi zani idan kuma akwai ihtimalat to sai mu bi ka'idojin da malamai suka sa wajen tahqiqin ihtimal din ba tare da dogara da abin da zuciyar mu da ƙwaƙwalwar mu tace ba shi yasa zaka same mu kullun yau muna can gobe muna can jibuwa muna nan din gata muna can a tsakankanin a'immatul huda ba kullun ne muke kafa hujja da maganar sahabi wane ba wata ran akwai wacce ta fi ƙarfi da tsaya zai ga anan muke so da mu gaskiyar muke bi to ita kuma riwaya tunda Allah ya ce mana fata sabbatu to tasabbut din ya sa in aka kawo ta bi sigati aljazm to muna duba mamba din ta cikin maƙasugarta mu tabbatar da abin da ya tabbata idan ku aka kawo ta bi sigati tamrid ko ta cikaro da asalin abin da shi aka sani a waki ne to ana sake auna ta a jarraba riwaya a dora ka'idojin riwaya in ta sha fa lillahi alhamd gasban anna koda matsalar bata mana dadi ba za mu sallama mata idan kuma ta tintibe to koda duniya ta so matsalar dole a tabbatar da abin da yake tabbata a yi to su kuma suna so aiwatar da afifa a bi abin da su rai ne da zuciya kawai take so to ita shari'a ana dakata abin da ranka da zuciyar ka take so ne sai abin da ya tabbata ina a cikin tattaunawa ne na sawa'un na riwaya ko na diraya ake iya zaƙulo a ce sahabi wane ya yi kuskure ko wane ya yi kuskure mu za a rasa mani ba a taɓa ganin ya yi kuskure ba su kansu sahabbai ba wai kowannen su ya taɓa yin kuskure ba ne a'a akwai wanda duk irin ƙoƙarin ka ka gano kuskuren Allah ba zai gwada maka ba amma duk wanda aka ya tabbata cewa ya yi kuskure in babu ma inda za ka yi ka ba shi kariya sai ka kawo ka ce ya yi kuskure ka za ka huce idan ko kuskuren yahtamil a iya kawo masa kariya a babi na ilimi za a kawo a bashi kariya kai kuma matsalar da kake ganin ba kai a ganin ka cin zarafi ne ko ga annabi sallallahu alaihi wasallama ko ga wani babba a cikin manyan musulunci galibi kai ne ka fassara shi da cin zarafi wanda da za a dakata wannan zauƙin naka to akwai wani wanda shi kuma abinda da ni da kai duk muka yarda da shi kuma ya dauke shi a matsayin cin zarafi kuma abin da kake tunanin cin zarafin ne sai ka duba a cikin musallama akwai abin da yake irin sa ko ya fi shi misali wanda matsaloli kuma suna faruwa ana a karatu ana yawan bayyanawa ana bayani na ilimi akai kamar da na sha fada musamman lokacin da ake rabbi ga masu inkarin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama su kafa hujja da cewa saboda wai akwai cin zarafin annabi sama a cikin wayansu hadisan ƙarya suke wallahi in kuma har suka fada haka to qur'ani da suka yadda da shi musallam ka'idar da suka dauka ita suke dora abu sai cin zarafi ne to za su iya samun wasu nasoshin qur'anin ma da ba dan qur'ani bane suke shi ma cin zarafi ne ما على مثال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالين ولقد أوهي إليك والذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى النار والله أحق أن تخشى والنبي تأمر سبع النبي صلى الله عليه وسلم تقوئنا مرتبة ستنا من سريك على مرتبة سما تو قاعدة دكتوكا كتورة إن آية سورة إتوكي بس إن قاعدة دكتوكا كتورة عجيزين دكتوكي بشكا أسانس ومداخل مسألة شيء أبلا إذن شوزر ديوا دكتين المعلمي سن تفاعتا شواء سيك أهل أما إثنادن أفاي إن كتا إثور شيء إبن شوزر أم هاي فيش أشيكارة التمانين دشي ديا كمارة أشيكارة إيدا عرب إنده كل ورد شو وانا يروتو وانا شواء wanda ta hanyar sa ne aka samu labarin cewa Abu Ubaida ya kashe babansa an haife shi a lokacin sahabbai basu gama mutuwa ba a shekara ta 84 yayi wafati a shekara ta 144 wasu kuma sun ce 156 to Ibn al-Mulakin ɗaya daga cikin manyan gawurtaccen nuqat sai yake cewa وهذا مرسل على قول الأكثر ومن الرواية ابن شهونة مرسلات أبي سمجن المفيا يوم متانشي كنتكم الرواية مرسلة على راجح ضعيفيات ورده جماهير النقاد للجهل بالساقط في الإسناد وصاحب التنقيد عنهم نقل ومسلم صدر الكتاب أفصل كما يرد إمام العراقي أفتم مرسل وعلى قول من زعم ان المرسل لا يكون الا من التابعين يكون مؤذلا اذا كما كتي مرسل بعض كان شي مرسل سي دي daga tabi'i baya haura daraja tabi'i kamar yake cewa abun nan marfu'u tabi'in ala al-mashhur mursal law qayyidahu bil kabir yace to wannan zai zama mu'dal saboda Abdullahi hada inma yarwi an as-sabiina shi kansa Abdullahi be yuwayo ya tarar da sahabbai har yayi ruwaya a wajen sa duka ruwaya ta daga tabi'ai ne to shi wannan tabi'in ya ji daga wajen sahabbai shi Abdullahi bin Shawdar ila ya ji magana ne a wajen wani tabi'i shi kuma tabi'in ya ji a wajen sahabi kaga an shafa tabi'in an shafa sahabin sahabin ba shine matsalar ba zai yi tabi'in da aka shafe ba wanda ake ruwaya a wajen da haka ba zai yi a wannan matsalar katotuwa mu dogara da abin da ba tabbas akai ba an gane ko to shi yasa malamai suke shakka akan anya kuwa Ibn Hajar ma shi yasa duk inda kaga yana ta faɗa wakila wakila din nan ke saboda kar a je a dogara da abin da bai tabbata ba matsala mai fadi irin wannan ya kamata a ce an dogara da dalili wanda yake katsai wanda yake babu kura a kansa to a matafi zuwa ga bahasi na gaba shine shin a musulunci me hukuncin da ya kashe babansa a filin daga ko baba ya kashe ɗansa a filin daga to idan ya zama uban shine mushriki dan kuma shine musulmi to ya halatta kamar misali a matsalar Abu Ubaida din in ta tabbata kai Abu Ubaida shine da kuma shine musulmi ko shi kuma Abdullahi bin al-Jarrah shine uba kuma shine mushriki to wannan wasu daga cikin malaman suna ganin ya halatta ba laifi kamar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa da rahama a cikin Majmu'ul Fatawa juz'i na 14 shafi na 478 cewa yajuz cewa dan uba an haɗu da uba da ɗa a filin daga يذم أبن كان مشركا والولد كان مسلما فقتل الولد أباه مشركا جاز ذلك أبا وسمع لمن suna ganin cewa koda hakan ne amma ba haka ya dace ba mala koda babu babu alhaki to amma ba haka ne ya dace ba abin da yafi dacewa shine shi dan ya bawa wani ya kisa kada shi ya kisa mala kada ya zama shi zai kashe baban a saboda nauyin girman mahaifi da kuma haihuwa wasu kuma suna ganin a to shi bai ji nauyin girman Allah da ya halicce shi ba ya saba ubangiji subhanahu wataala imam al-bayhaqi Allah ya ji kansa da rahama a cikin as-sunan al-kubra a cikin as-sunan nasa ya buda baji yake cewa babu al-muslimu yatawaffa fil harbi al-muslimu yatawaffa fil harbi qatla abihi walau qatalahu lam yakun bihi ba'd yake cewa babu da yake magana akan musulmi idan ya hango babansa a filin daga a sahun kafirai ya dan ja baya haka kada ya kashe baban nasa amma in ya mai kansa ya kashe shin babu laifi to a yace an samu wannan a wajen sahabbai guda biyu daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kamar da Ibn Hajar ya kawo a cikin Fathul Bari cewa mutum biyu daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama sun nemi izinin manzo Allah sama akan shin za a iya kashe mahaifansu ko kuwa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da kuma Hanzalata ibn Abi Amir dukkaninsu kowanne ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama akan yana neman izini daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ko za su iya kashe mahaifansu musamman kowa ya sani Abdullahi ibn Ubay lokacin da ashi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul lokacin da yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani batanci mara dadi da dan yaji kawai sai garzai waje annabi sama ya ce ya rasulullah abani dama in kashe wannan dattija ba shi da amfani to sai manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama bai ba shi dama ba da haka a cikin manaqib Abdullahi ibn Ubay ibn Salul cewa da labari yazo masa na abinda mahaifinsa ya faɗa sai zo da annabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dinuhu fi qatli sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa a bal ahsin suhbatahu abinda yafi dacewa shine kai ka kashe shi ka je ka kyautata zaba da shi wala musulunci yana ba wa kyakkyawar mu'amala muhimmanci musulunci yakan hakura da wayan sufurin sufurin din nasa domin kyakkyawar mu'amala ta samu ta tsira kar duniya ta dauka ai ta cewa wani ya kashe babansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bal ahsin suhbatahu yi kokari ka kyautata zama da wannan mahaifin naka wannan Ibn Manda ya rawaci wannan haka ta hanyar Abu Hurairah Allah ya kare da a garshi da sanadin Hasan a cikin Al-Mu'jam at-Tabarani a cikin Al-Mu'jam kuma na Imam at-Tabarani ta hanyar Urwah ibn Zubayr daga Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shi ma haka ya zo kuma a cikin Al-Isaba fi Tamyiz as-Sahaba ابن هاجر يكاتي وروى ابن شاهين بإسناد حسن إلى هشام بن عروة عن أبيه استأذن حنظلة بن أبي عامر عبد الله بن أبي بن سلول رسول الله في قتل أبويه ما فنهاهما عن ذلك ابن هاجر كما يا حسن ومن إسناد وكاد أن ماذا صلى الله عليه وسلم ببادة داما سكشي يا أيها الناس وسيدي بابنتي تكانوا ونم مسألة da kuma mas'alar Abu Ubaida da ta tabbata da kuma mas'alar da Sheikhul Islam a cikin fatawa 14 ya kawo wannan a filin daga ne wannan kuma ba a filin daga bane wataƙila in duniya ta san cewa wato bangarori biyu ne ake yaki wani bangare kaza ya kashe wani nasa a wannan bangaren kila za a iya yin uzuri a ce dama an yi fito na fito ne ila ma sai da aka yi mubaraza tsakaninsu. Amma wannan salim alim ne wani batanci yayi wanda ku kuka fahimci batancin a cikin gida. Nawa da su bisa san wannan batancin ba ko kuma su suna ganin ma batancin bai kai ayi wannan hukuncin ba. To irin abin da za ku janyo wa addini na cutarwa wata kila ya fi amfanin da za ku janyo wa addini sai aka fifita maslaha raji'a shine a kyale su tunda dai ko ba a kashe su ba ma in suka mutu akan wannan turba wuta za su ci. Kuma ci gaba da wannan abin in ma sun ci gaba ba zai cutar da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ba. Saboda haka wannan ita ce wannan matsala sai mu kula da ita. To game da mahaifin Abu Ubaida bin Jarrah kenan a bisa wannan bayani da aka yi shi kuma Abu Ubaida bin Jarrah ba a ambaci komai game da rayuwarsa kafin musulunci ba. Farkon abin da aka ambata wanda ya shahara shine musuluncinsa. Yana cikin as-sabiqunal awwaluna min al-muhajirin, yana cikin wanda suka shiga musulunci tun musulmai suna ɗan tsirari. An ce rana ɗaya a lokaci ɗaya suka musulunta da shi da Abdurrahman ibn Auf da wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tun kafin ma a shiga Darul Arqa. Kuma an yi hijira da shi zuwa Habasha a hijira ta biyu, sannan daga baya kuma ya zo ya dawo ya yi hijira zuwa ga Madina bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi hijira. Da ya je Madina ya sauka a wajen Kulthum ibn al-Hadab al-Awsi wanda ya tattara sahabbai waɗanda suke da ƙaramin ƙarfi wanda gidansa yana nan har yanzu ya ma shiga cikin masallacin Quba. Idan ka je masallacin Quba dama da al-Qibla daga waje can nesa akwai daidai inda nan ne majalisar waɗanda suka musulunta waɗanda suka yi hijira cikin muhajiruna wanda Kulthum a nan ya dinga tara su kuma ya nemi su hidima a ɗan ƙabilar Awsi ne. Bayan manzala sama ya iso Madina shi sai manzala sama ya haɗa yankwantaka tsakanin shi Abu Ubaida bin Jarrah da kuma Abu Talha wanda ya auri mahaifiyar Anas shine Zaidu ibn Sahal ibn al-Aswad. Shi yasa ma aka ce kusan sana'arsu daga ƙarshe iri ɗaya suna haɗa kabari. In an yi rasuwa su suke zuwa suke taimakawa su haɗa kabari. Sai zanto shi Abu Talha yana yin al-lahad, shi kuma Abu Ubaida yana yin shakku. Wannan yana yin la'ad, wannan yana yin shakku. Sai zama kusan sun yi shahara ma a Madina da haka. Wanda kake bukata ce akwai wanda ba a so a yi mai shakku sai ya kira Abu Talha ya masa la'ad. Wanda kuma ba a so a yi mai la'ad sai ya kira Abu Ubaida ya masa la'ad. Ibn Sa'ad Allah ya san sama a cikin Abubakar ya ce amma zalla sama ya haɗa tsakaninsa da Salim Maula Abi Hudhaifa, Allah ya ƙara yadda a gare su baki ɗaya. Wasu kuma sun ce da Sa'd ibn Mu'adh ne wanda aka haɗa shi da Abdurrahman ibn Auf, Allah ya ƙara yadda a gare su baki ɗaya. Ina ganin sai mu dakata haka kafin nan kuma a karatu na gaba sai mu ji irin gudunmawar da ya bayar a yaƙoƙin da ya je yaƙin Badar da yaƙin Uhud da sauran yaƙoƙin da ya halatta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda la'alla shi ne zai zama darasinmu na ƙarshe idan mun iya kammalawa a cikin wannan littafi. Sai kuma la'alla ne ya bita guda ɗaya ta abinda muka karanta baki ɗaya, da wannan sai ya zama kuma mun kammala wannan littafi mai albarka. Sai kuma mu san me za mu yi a gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala. Allah muna roƙonka ka sanya albarka a cikin wannan karatu namu, ka kuma ba mu ikon amfani da abubuwan da muka koya na fa'idoji, ka sa karatun ya zama hujja a gare mu ba hujja a kan mu ba. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana ɗauki a cikin halin da ƙasarmu take ciki. Shuwagabanni da muke da su Allah ya ba su hikima da kuma fa'in ƙirji da jajircewa wajen yin abin da ya dace. Halin da muke ciki na tsaro Allah Ubangiji ya magarta mana, al'amura suna ƙara tsananta, kashe-kashe ba gaira ba dalili na ƙara yawaita, garkuwa da mutane sata ta cikin gida da ta waje duka suna ƙara ta'azzara a irin wannan lokaci. A daidai lokacin da tattalin arziki yake ƙara taɓarɓarewa, talaka yake ƙara shan wahala, muna buƙatar sake mai da hankali wajen addu'a da roƙon Allah. Mun sani cewa duk abin da Allah ya kaddara, duk abin da kaga ya faru akwai kaddara ta Ubangiji. Amma babban sababin mu a Najeriya shine bad governance. Shine wato rashin dace da shugabanni wanda za su aje komai su sa ƙasar Arabu. Hannu ɗaya baya ɗaukar jinta. Wani lokacin akan iya samun wasu daga cikin shugabannin ya zama ƙasar ce a zuciyarsu. Amma abubuwa guda biyu ba sa bari a samu ci. Abu na farko tsarin da ake tafiya a kansa a ƙasar. Tsarin ne da yake buƙatar sai an sake kallon. Domin duk inda ka kai ga zuciya da ƙoƙarin kawo yara, to ba ka isa akwai abubuwan da ba ka saka tsallake su ba sai dai ka bi tsari. To ƙasar tana buƙatar sake asalin tsari. A rayuwa da ake yi ta kashin dankali dole sai an canja. Malamin firamare da sakandare da yake da iyalai tsakaninsa da matarsa da ‘ya’yansa sun kai su 15. Amma wani sai ga abin da yake ɗauka a wata bai haura 100,000 ba, bai kai 200,000 ko bai tsallaka 200,000. A dai lokacin da za ka samu mutumin da yake aiki a NNPC ko CDM, shi ɗaya da shi da matarsa da duk abin wanda yake ƙarƙashinsa gaba ɗaya da tafi mutum shida ko bakwai ba, amma yana ɗaukar sama da ninki goma da abin da wannan miskinin yake ɗauka, kuma dukkansu ko wannan buƙatar ya rayu. Ɗan sanda da zai fito ya sadaukar da rayuwarsa ko soja a tura shi daji a lokacin da wani wanda matakinsu tsarin rayuwarsu iri ɗaya, amma saboda bambanci na mataki ko step daga wannan yana wata irin rayuwa kama aljanna duniya ke, wannan kuma daga san autar jahim yake a duniya. Abinda ba aka gani a wasu ƙasashen baki yanzu ka je kwaman nan Saudi Arabia da ba ci gaba suka yi ba a duniya a tsari na ci gaba. Za ka je ka tarar da malamin firamare ba wai magana abinci ba, ba wai magana tufafi ba, ba wai magana matsuguni inda zai zauna ba. Zai iya yanzu ana 2026 in mota 2027 ta zo zai iya mallakar ta tun kafin shekara ko ba tare da ya ji komai ba. Amma mu yanzu ka je ka duba ka gani in kana da malamin da ya koyar da kai tun a firamare har yanzu yana firamare, ka je ka ce nuna maka wayarsa ka gani in yana da ita, wallahi sai ka tausaya. Bambancin a fili yake da malamin jami'a da malamin firamare, saboda ma'aunin ba ɗaya ba ne. Malamin kwaleji wanda yake chief lecturer wata kwaleji da malamin jami'a wanda bai kai shekarunsa yana aiki ba, wanda kuma duka mutane iri ɗaya suke koyarwa, sai ka ga an yi wani irin bambancin da za ka kasa gane ne da ni. Dalili shi ne kowane mai ƙarfi ƙoƙari yake yi ƙungiyarsa ta ƙwatar masa haƙƙinsa, kuma ko da zai danna haƙƙin na ƙasa da shi shi bai damu ba kawai a biya masa buƙatar. Ita kuma gwamnatin tana rufidanta a kan abubuwan da ya kamata, saboda har yanzu muna fatar shugabannin da ƙasar ce a gabansu. Idan da gwamnati za ta tashi tsaye ta samar wa da 'yan ƙasa abubuwa na larurar rayuwa, food security, abinci kenan, lafiya, tsaro, food security, lafiya, tsaro, muhalli, to dama bambanci a rayuwarmu sunna ce da Ubangiji ya kaddara ta, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Wannan dole ne a samu wani yana can ƙoƙo ruwa wani yana ƙasa, amma akwai abubuwan da suke daidaita mutane. Yanzu mu nan a nan Najeriya mutum zai iya tashi ya yi tafiya ya tafi kwadago ko wata buƙatar ta kai shi wani gari, amma wani hotel ba mu zai iya kama ba saboda yana cikin bala'in rashi. Amma wala a Saudiya, ɗan Saudiya da yake ƙauye yana kasa kankana a mota kusiya, inda zai tawo umara maka ko haji ko wani abu zai iya sauka a hotel ɗin da biloniya ma anan ba zai iya sauka. To da shi a wajen sauran ba ita ce matsalar rayuwa ba, bambancin rayuwa ba abin da ya shafi larurar rayuwa ba ce. To da ko ba komai ba matsalar titina, ba matsalar tsaro, ba matsalar lafiya in ba za ka iya biyan kuɗi da kanka ba akwai inda za ka je a biya maka gwamnati ta yi subsidizer na abubuwa da yawa da za a dinga mukarana wai a ce man fetur a gari kaza a ƙasa kaza ya fi Najeriya tsada eh ya fi Najeriya tsada amma subsidies ɗin da suke da shi a abubuwa akwai abin da kawai zuwa za ka je ka karɓa gwamnati za ta biya ita kuma gwamnati da ta san ka ta san inda kake ta san rayuwarka za ta bi ka bashi kuma in wani benefit din ya zo gwamnati za ta dinga tatsa ta kira a hankali to ba wannan din ba wani ba tsaro kuma rashin tsaron nan so mai tsoka ya shafi talakawa ne ba ba masu kuɗi masu kuɗi suna da hanyoyin da za su iya bi su kewaye wannan rashin tsaro gurɓatar yanayi rashin wadatar ruwa rashin wadatar wuta rashin zaman lafiya duka wannan ya shafe mu ne mutalaka da kuma na da tsaka kokon Allah kin Allah ya sa mana dauki kuma ga zafi ya tsaro kada mu dogara da abinda za mu samu a zafi fa kai ta kana mutane neman abinci a lokacin zafi duk inda zaka duk kun fabbaka da zaka yi akwai wanda kai da kanka ma zaka ce masa je ka karba saboda ya rage daga rashin karɓar sai mutuwa to amma duk da haka kuma tunani mai kyau da kuma addu'a wajibi ne akan kowane kowane mutumi wajibi ne mu cire san rai mu roƙi Allah ya zaɓa mana shugabannin nagari ko mu yi haƙuri mu rage buƙatunmu na ƙashin kai na zuci mu yi abin da ko da Allah zai tambaye mu mun kamanta ko da ba mu yi ɗari bisa ɗari ba amma dai roƙon Allah ya zaɓa mu shugabannin da za su iya kuma wallahi kar a cire rai an yi zamaninnukan da aka shiga cikin matsin da ya haura irin wanda muke ciki kuma Allah ya kawo mu fita kuma ta ita kanta wannan Afirka da aka sa mata ido a hankali a hankali akwai kasashen da kasa da mu fita da ya gane take nan kage su take take tabbe an gane su suke dinki su suke kaza yau ya gane ta tashi dan gane da ya zauna a Najeriya so dubin da ba ta gonda ya koma kasar sa ta ku tsaro abinda zai dinga samu ya fi ƙarko ya fi aminci ya fi yawa fiye da abin da ya samu a nan sai yunwa ta iya kashe shi amma a gaban shi yunwa ba ta iya kashe ka zai ga irin cigaban da suka haɗa sunansu yana ta gyaruwa da duk inda ka je inda sunan Najeriya ya ɓaci za ka tare da sunan Ghana amma yau a hankali yanzu Ghana ana ba su visa a ƙasashen da sai inda kai in ka je ɗan Najeriya ganin ka ake tamfar su in ka ga irin a Netherlands hatta a irin Ethiopia nan kusa kusa a ina ne in kaga ana fitar da list na miyagun laifuffuka da 'yan Najeriya suke aikata musamman inyamurai za a ga an fitar da list na sama da mutum 40 ko 100 da wani abu kwanan nan muka ga wani list ba sunan musulmi ko ɗaya balle ta na ɗan tsawon hausa kula to su ma ɗin bala'in rashin kyakkyawan shugabanci ne a ƙasa yake fitar da su su kuma tunda wasu ba su da addini al'adar ma ba sa bin mai kyau da za ta yi gani duki kowace irin sana'a shiga suke su ɓata a suna idan ta kai za ka je China in aka tunga maka bincike ko za ka je Turkiyya da nan za ka yi rau so da an san cewa ɗan Najeriya sun shahara da ɓarna a irin wannan ƙasashen kuma har yanzu mun kasa samun shugabannin da za su rinsa ido su aiwatar da wani aiki da zai iya kyautata sunayen ba ƙasashen duniya har yanzu dai mun gani yanzu a ta saudiya azabar da muke sha mu 'yan Najeriya a saudiya saboda bad governance na Najeriya akwai abin da da magana ɗaya ƙasar ku za ta iya yi a ceto ka daga wata damuwa amma saboda ƙasar ka ba za ta yi ba kuma an san ba za ta kai ɗin ba wani lokacin har sai a zalunce ka ma kai ba kai da wanda za ka kai wa ka ko kai wa kuka mun sha ba da misalai wannan wani inda muka sani ke to muna buƙatar shugabanni waɗanda za su ji tsoron Allah su samar mana da tsaro su samar mana da abinci su samar mana da yanayi na lafiya kuma su sanya ƙa'idoji da dokokin da za su kira mutane zuwa ga doka da oda Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu shugabanni na gari muna roƙon Allah duk waɗanda za su yi amfani da wata kujera da za su samu ko suke ma da ita domin biyan buƙatun ƙashin kansu Allah kada ya ba su ikon cin moriya abin da suka nema kar ma Allah ya yassare musu kar ya ba su Allah ya tausaya wa talakawa tausaya wa bayansa masu bauta musa miskinan da ba su da mai taimakon su ce Allah Allah ya ba mu shawarwani na gari Allah ya tsaftace mu ya gafarta mana ya gyara mana halayen mu wannan barayin daji da suke cutar da mu suke azabtar da talakawa muna roƙon Allah duk wata azaba da suka sanya wani talaka Allah ya ninninta irin ta akan su Allah ya gwada mana wulakantuwar su da kaskantuwar su tun a cikin duniya Allah kar ya bar su su take Allah ya hada su fada a junan su ubangiji Allah ya kubutar da dukkan wani wanda miyagun nan suka kama wanda duk suka raunana Allah ya ba shi lafiya wanda suka kashe shi ba bisa haƙƙi ba Allah ya ɗauke sarki ya sa ya yi shahada Allah kuma ya kula da iyalansa jami'an tsaron mu masu zuciya da kokarin kawo ƙarshen wannan bala'i Allah ya ba su nasara Allah ya ba su iko su ci ƙarfin waɗannan miyagun mutane Allah muna roƙonka yadda suka sanya zuciyar su rashin imani Allah ka nuna musu ikonka ka nuna mana ikonka a kan su Allah yadda kai wa bayinka masu girman kai da taurin kai da saba maka ka azabtar da su duniya ka ga azabtar da su da kai har suka zama izina ga na bayan su Allah ka gwada mana irin wannan a kan waɗannan azzalimai ubangiji yadda suke yi nuna rashin imani da mugunta a kan bayinka ya ubangiji ka riƙe su riƙo mara sauƙi mai tsanani Allah ka halakar da su a wuraren da suke Allah ka saukar da cututtuka da nau'o'i na annoba a kansu ka hada su jin daɗi sannan ya ubangiji duk wani shugaba ko jami'in tsaro da yake amfani da wannan damar ta tsaro ta rashin tsaro ya azurta kansa a daidai lokacin da talaka suke cikin wannan Allah ka hada da shi a wannan azabar da za su yi ina roƙonka Allah mu kuma ka sanya mu zama masu tarbiyya da ladabi da barin ayyuka na sako kuma ka kawo mana saukin wannan matsala wanda kuma yake da rabon shari'a a ciki ubangiji Allah ka nuna masa aya kuma ka shiryar da shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallallahu ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillah